بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله تثبت عليكم. من أبو جاك الله سبحانه وتعالى ليساك حدام أولا سافيا تالهدي شني ترق وطن ربيع الأول shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 20 ga watan 12 ta shekara ta 2015 a lissafin miladiya. Darasin mu yau nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke karantowa daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum. Mun kuma taba darasin ƙarshe da muka yi, mun yi magana cewa insha Allah a darasi mai zuwa za mu ware shi domin magana akan matsalar nan da ta fi shahara da sunan raziyatu yawmil khamis, lokacin da muke magana akan abin da malamin ya rubuta a littafinsa na cewa ga abubuwan da suke faruwa kwana kaza kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko domin a cikin karatun da muke muna magana akan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun zo inda yake magana akan ranar Alhamis, wanda ita ce saura kwana hudu kenan. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, yayi umarni a kawo masa abin rubutu, takarda kenan da abin rubutu wato alƙalami, domin ya rubuta wani abu. A lokacin sahabbai suka yi saɓani wajen fahimtar wannan umarni nasa. Na farko ta ɓangaren shin wajibi ne abin da yake nufi a kawo ko ba wajibi ba ne, ko kuma na biyu ta ɓangaren cewa ko zafin ciwo ne ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma saboda tausayin da suke masa suka ce a kyale shi ya huta, domin kuwa abubuwan da Allah maɗaukaki ya umarce shi ya isar wa mutane musamman wajibai duk suna nan a cikin Alƙur'ani. In akwai wani abu wanda yake ba wannan ba, to a bar shi ya huta, in ya samu sauƙi insha Allahu zai faɗi abin da yake so ya faɗi. Wannan fahimta ita ce fahimta mai sauƙin da ya kamata in an karanta wannan hadisi sai a wuce ta ayi kyakkyawan zato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda ya matarbiya. To amma sabanin haka, wannan lamari a wurin masu rafida wato shi'a, su sai suka ɗauke shi wani abin suka ne ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kuma dukkaninsu ba, musamman in ce suka mai da hankali kan sayyidina Umar, cewa Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ne wanda ya hana a kawo wannan abin rubutu, wanda da an kawo shi da al'umma ba ta rarraba ba. To wannan abu shi ne ce insha Allah za mu ware a kansa za mu yi magana, kuma in Allah sa dai lokacin ya ishe mu zan ƙoƙarin taƙaita matsalolin duk da suna da dama, mu ga insha Allah abin da za mu iya samu kafin lokacin nan mu yi ƙuri. Na farko za mu fara da hadithin yadda yake a cikin Sahih Bukhari. Na san malamin shi ma ya kawo mana a littafinsa, haka ne ko? Akwai riwayoyi guda biyu, su kawai za mu karanta, sai kuma martanin da malamai suka bayar akan wannan matsala kashi-kashi, lungu-lungu a cikin hadithin yadda abin ya auku, da kuma wasu tambayoyi insha Allah da za mu yi a ƙarshen lamarin, wanda za su ja hankalin mutum ya fahimci yadda ainihin abin ya auku. Abin da ya zo a cikin as-sahihaini Bukhari da Muslim daga hadithin Abdullahi dan Abbas, mun san Abdullahi dan Abbas shekarunsa nawa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya, kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, a shekarunsa duka ba su wuce 13 ko 15 ba, yana yaro karami. Don amma kuma wannan shi yake ba da labarin wannan abin da ya faru. Don haka abin da ya sama har yake cewa ar-raziyatu kullur raziya, abin damuwa da tashin hankali, matukar abin damuwa da tashin hankali shine duk abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mana wannan uku. Da ya rubuta da kila yanzu ba a samu wannan matsaloli ba. To abin nan fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar rubutu tunda bai fade shi ba a gurin. To duk duniya babu wanda ya isa ya ce abu kaza ne ya so ya fada. Babu, sai dai zato da kintace wala Allah abu ma da zai fi karfi. Zamu zo mu yi magana insha Allah a kansa gurgudun qara'in da aka samu a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana. Ya zo a cikin sahihaini Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace lamma hudira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka ake karanta in kaga wannan, in ana zancen lokacin mutuwa rashin lafiyar rasuwa, to hudira ake cewa, ba lamma hadara ba, domin ba maganan halartowa bane. Yayin da mutuwa ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mala'ikun mutuwa suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال يا عند رسوله تذو من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما أداكم ليجي ألوك سين أكوي وسما زاجي معنى أكوي متاني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال كي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي هلموا أكتب لكم كتابا كتبه زربو تامكو ونربو تو لا تضلوا بعده وان بذاكوا بطبع بأبائنسا. فقال بعضهم سيوسوا دقا تكنسوا بأعين وايبا وسوا دقا تكنسوا تندسنا ديوة وسوا سيسكسيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. أولا رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجعا. النبي صلى الله عليه وسلم تيوني يداميشي tsananin ciwo ne, ku bar shi ya huta. Malam Ibn Hajar a maganganun da ya kawo yake cewa mai faɗin wannan magana ya faɗe ta ne a babin tausayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman da yake akwai riwaya da aka ambaci mai faɗin wannan sayyidina Umar ne. Amma abin da ya faɗa ba yadda ake yaɗa a littafin shi a cewa Annabi sayyidina Umar shi ne ya ce a Hajar, akwai wani lafazi shi ne a Hajar zautuwa ya ko maganganun rashin lafiya yake yi. Sai suka ce sayyidina Umar ya faɗi wannan ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai da rashin hankali, saboda su abin da suke so dama shi ne a samu abin suka dangane da sayyidina Umar. To za mu zo magana akan wannan lafazin insha Allah mun gama karanta hadisin. To sai yake cewa qad ghalabahu alwaja'u, ciwo ne ya dame shi. Kuma Umar radiyallahu ta'ala anhu, in dai ba ku manta me ya faru ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, wane ne ya ce bai yadda da labarin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane har ya dauko takobi? Shi a wurinsa ba bai kaddara cewa maganar rasuwa ce ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana magana ne akan a tausaya masa a kyale shi, zafin ciwo ne, in ya samu sauki zai rubuta abin da zai rubuta. Kunga wannan maganar ashe ba ta mutumin da yake so ya hana wani abu bane. Shine shi a lokacin bai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa ba, shi da ya kawo masa rasuwa da bai wancan abun mamakin ya dau takobi ya ce duk mutumin da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zai kashe shi ba. Kun mun tuna nan, don haka shi kansa asalin kissar yana da kyau ka gano dabi'ar sayyidina Umar, yana magana ne akan kai jama'a karfa ku dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba shi da lafiya. Rashin lafiya kuma yana daga cikin al'awarid at-tabi'iyya allati ta'ridu lil anbiya'i, abubuwan da sukan gitto wa annabawa a rayuwarsu. Annabi Yunus me ya same shi? Ba ya gano ba anni masaniyad durr, kuma menene ciwo ne? Don haka ciwo na shafar annabawa, ba shi da alaka da isma, ba shi da alaka da isma. Mun an ce ma'sumi ana zancen isma ta rashin zunubi, da sabanin malamai kuma akan bangaren menene wannan zunubi din, musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi isar da sakonsa, to ma'sumi ne, babu abin da zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama cewa yayi ƙarya ga Allah ko ya faɗi abin da ba haka ba duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wataala shi yasa a lokacin da ya rasu to duk abin da ya bar mu a kansa inda ya rasu ya bar duniya abin duk da ya bar mu a kansa to shine addini babu kuskure a cikin sa ma kuskure ma babu ko fahimci wannan yawa a rayuwarsa yakan yi kuskure Allah ce masa a'a da ba kai haka ba da yafi amma lokacin da ya rasu shi wannan addinin da ya bar mu a kai ba shine qur'ani ba shike cikin alqur'ani shike cikin maganganun sa da aka rubuta hadisai da ayyuka da sauransu to waɗannan abubuwan gaba ɗaya babu kuskure a cikin su daga lokacin da ya rasu ku fahimci wannan yana da bambanci da cewa a rayuwarsa yana kuskure ko baya kuskure ba shi muke zance ba amma abin da ya bar mu a kai to babu kuskuren a cikinsa babu rafkanuwar a cikinsa babu zunubi karami ko babba daga ran da ya rasu don haka babu zancen wani komai ƙarfinsa a cikin mutane ya iya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faɗin abin da Allah ya kaddara masa ko ya umarce shi cewa sai ya isar da mutane zamu zo ya isarwa mutane zamu zo kan dai wannan insha Allah cikin tambayoyin da zamu kada mu cinye lokaci sai ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qad galabal huwa wa indakum alquran ay alquran yana nan a hannunmu yana nan a hannunku ya ku musulmi hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu ku bar shehuta ku bar shehuta yanzu wannan mutumin da ya manna magana akwai wani abu da zaka ce ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai menene nasuka a iya wannan lafazin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya ku kyale shi menene a ciki nasukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu wani abu nasuka a ciki tausayi ne magana ce ta babin tausayi idan mutum dai mai hankali ne zai karanta wannan siyakin tunda dai lafazin ba kuru-kuru yake akan dangana masa wannan laifin ba to bai kamata a kwakwalo laifin ba ai kun fahimci abin gini ne shi lafazi idan ana so a yi amfani da shi ya yi hidima ga wata manufa ya kamata ya zama kuru-kuru bayan shi da daukar wata ma'ana banda wannan guda ɗaya ta manufar da ake so a tabbatar in kuwa yana da ihtimali to abin da ya fi kamata shi ne a ba shi ihtimali in ce ihtimali shi ne zai iya daukar wannan zai iya daukar wannan to da ka baiwa mutum fassara mai kyau da ka ba shi mummuna wace ce tafi musamman kuma mutumin da asalin abin da aka san shi da shi shine mutumin kirki ne shi sai dai idan mutum a daukar sa dama asali ba mutumin kirki bane kamar da shi su suke dauka dama babu mutumin da yake daukar zagi da la'ana da cin mutunci a wurin shi a irin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an mun san kuma laifin sa to shine a gurin su nake nufi mun san laifin sa a wurin su domin a zamanin sa ne aka rushe musu daular su ta kasar Farisa to fakhtalafa ahlul baiti sai mutanen da suke dakin suka yi sabani waqtasamu suka yi husuma tsakanin su wannan shi aje a kawo wannan shi a'a da Allah kar ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi me zai hana tunda yace a kawo mana wannan kuma yace ba ma san tashin hankali da Allah ku kyale shi ba shi da lafiya fa minhum man yaqulu daga cikin su akwai masu cewa qadribu yaktub lakum kitaban ku matso ya rubuta muku abin rubutun nan la tadillu ba'dahu ba za ku bata ba bayan wannan rubutu wa minhum man yaqulu a cikin su akwai masu cewa zarga zalika sabanin haka falamma aktharul lagwa yayin da suka yawaita surutu da daga sauti da maganganu wal ikhtilafa da kuma sabani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace qumu ku tashi gaba ɗaya sai salame su yace ku tashi bai kamata ana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sabani ba a wata riwayar akwai riwayoyi da yawa a wannan hadisin amma nan mun tsaya ne kan iya wanda ya lafazin da ya zo a Bukhari da Muslim ba dan komai ba saboda su masu son su kan sayyidina Umar dama sun fi son su ɗauko daga Bukhari da Muslim saboda idan an samu wannan to mat'an ne hatta ga Bukhari da Muslim sai ce a to shi kenan ga Bukhari na ma shi ya ruwato tsine wa Umar shi ya ruwato kai laifin Umar ya kamata don haka me idan an tsine masa ai kuna fahimtar abin in ka kawo wani littafin ba wannan ba za su ce a dama ai su wanda kuka ce komai a cikinsa sahihi ne a kansa muke magana wannan riwaya ta ɗaya kenan qala ubaidullah Ubaidullah da ya rawaito hadisin daga Ibn Abbas yake cewa fa kana Abdullah ibn Abbas yaqulu tun daga nan shine daga baya lokacin da Ibn Abbas ya zo ba da wannan hadisi yake riwayarsa don sai ibnu abbas kuma ya dade a duniya lokacin da yake bada hadisin ne can bayan ma ya tsufa don sai yayi tsufan da har sai da ya makance ko shi abdullahi dan abbas mahaifinsa ma haka bas kafin ya rasu shine har shi a littafan su suke cewa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila suka ce ibnu abbas ake nufi saboda abin a cikin hidimomin da zai wa addinin su bai musu wannan hidimar ba ya tsaya ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko su kuma ya ba wa mutane amanar abin da ya karanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to can da ya girma yana cewa innar raziyata kullar raziyati mahala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina an yaktuba lahum dhalika alkitab li ikhtilafihim wa lughatihim wa lughatihim yace lalle masifa babbar masifa ita ce duk abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu littafin nan wanda ba za su bata bayan sa ba saboda sabanin da suka yi ko gani saboda sabanin da suka yi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fita abinda ibnu abbas yake tarkizi akan sa yake mai da sababin akan sa ba maganar laifin wani bane idan da laifin wani ne a lokacin nan kamar yadda cikin tambayoyin da zamu zo akan sa dai haka mata a ce wanda yayi maganan nan in su sahabbai a lokacin dukkanin su fahimtar su ita ce ba a kyauta ba da akai wanda yayi maganar cewa ba shi da lafiya da gaba ɗaya a lokacin za a yi masa nasiha a ce dan me zakai kaza dan me zakai kaza babu wanda ya zargi Umar ko wani wanda ya faɗi wannan magana a lokacin hatta Ibnu Abbas a lokacin da ya zo ba da wannan hadisi ba akan wannan yake magana ba shi ya kalle gaba ɗaya sabanin nan ne da akai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ku fita ku ba mu wuri har ne zama cewa bai faɗi wannan abu ko bai rubuta wannan abun da yake so ya rubuta ba Allah ya sa kun fahimci wannan wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya ta Ibnu Abbas sai yanzu qala ya ce yawmul khamis wa ma yawmul khamis ranar alhamis menene koran alhamis din nan ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu ciwon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta gare shi fa qala sai ya ce ائتوني اكتب لكم كتابا كوزوزا رموتا مكون لتافي لن تضلوا بعده وان بذاكو بتبع ابا ينسى فتنازعوا سيسو كي ساباني ولا ينبغي عند نبي النزاع بكما تبقوا اقبان النبي اسامو ساباني فقالوا سيسو كي ما شأنه كنغنا ما شأنه وسوى سكفة فقالوا سيسو سيسو كي ما شأنه أهجر زوتواي كتنبيش منا shi yasa suka ce istafhimuhu istafhimuhu ba istafhamuhu bane istafhimuhu asali abinda suke faɗa shi ne ku tambaye shi mana ai ba zautuwar rashin lafiya bace ta same shi yana cikin hankalinsa ku tambaye shi mana kun ga mai tambaya ta istifhami ba ta tadiriri yake yi ba to su ba su son su zargi sai suka ce ai sun faɗe shi ne ta bangaren tadiriri ma'ana ba tambaya ake ba ma'ana ai zautuwar rashin lafiya ce ma'ana ko tabin hankali ko makamancin wannan kuma ba haka asalin in an ce hajar shine magana da ta fito aka kasa gane ta duk mutumin da ya magana da ba a iya gane ta kuma yazo malamai sun yi ijma'i akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba shi da lafiya ya samu wani abu na ilin wannan har ya kan faɗi wata maganar ba ita yake nufi ba saboda zafin ciwo kar mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zazzabin sa kamar da Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ya rasulullahi na ga zazzabi yema tsanani da yawa sai ce ai ni zazzabin mutum biyu ake mini mana irin yadda mutum biyu za su yi zazzabi shi ake tarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malamai shi yasa suka ce lalle a wannan zamani ya samu wannan hali don haka babu mamaki idan sahabbai garin tausaya masa sun ce a kyale ai ga abin da ya faru wannan irin magana ce ta rashin lafiya ku kyale shi ya huta in ya samu natsuwa insha Allah zai magana akwai riwayoyi hatta a cikin littafin Shi'a wani abun mamaki da za ku ji a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya sai da Hassan da Husaini suka zo kansa yana kwance ba shi da lafiya radiyallahu anhuma sai yake cewa man hazani wannan su waye to idan a halin irin wannan lokaci har zai kalli Hassan da Husaini ya ce musu wannan su wane ne ai ya kamata a tausaya masa abin da ya faɗa kuma a ce ku saurara sai ya nutsu ma ji me yake so ya faɗi ba mamaki dan an samu wannan kun fahimci abin nan a she kenan ba magana ce ta a soki sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a ce sun hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ko ya rubuta wani abu ba to fadhahabu yarudduna alaihi sai suka tafi suna mai masa suna kwantar da hankalinsa faqala sai sai da'uni da'uni kubanni kubanni falladhi ana fihi khairum mimma tad'unani ilaihi abinda nake ciki shirin komawa zuwa ga ubangiji yafi wannan abin da kuke tayi na sabani a tsakanin ku kike kira nan amsa wannan ko karin amsa wannan wannan suna cewa a bari wannan suna cewa a bari to wannan ku barni komawa da nake zuwa ga ubangiji na tafi mini wa ausahum bi thalathin sai kuma yi musu wasiya da abubuwa guda uku a lokacin ba sai wasiya da abubuwa uku qala yace akhriju almushrikina min jaziratil arab ku fidda mushrikai daga jaziratul arab arabian peninsula mun sha magana akan ina ne area jaziratul arab wa ajizu alwufuda binahwi ma kuntu ujizuhum in baqi sun zo irin abin da nake ba su na taimako da kyauta kuma ku yi musu shine abin da ke faɗa shine ajizu ijaza nan ana nufin ba da kyauta ko ba da kyauta da taimako irin wanda na saba idan wufud sun zo muku wa sakata an thalithati yayi shiru akan na uku shi mai riwayar yamanta qala sai ce au qala ko kuma yace fa nasitu ha sai na manta na uku to daga baya shi wannan mai riwayar ya tuna mahaifinsa ya tuna masa na uku shi ma duk ba akan wannan maganar khalifanci bane maganar sallah da kuma kula da marai abin nan bayi da hannu ta mallaka shine abin da ya manta din ya faɗa to duk waɗannan abubuwa in ka kalle su inda zaka yi musu karatu na nutsuwa menene abun suka yanzu a cikin wannan ko dangane da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umuman ko kuma dangane da sayyidina Umar saboda an faɗi sunansa a wata riwayan cewa wa fil baiti rijalun minhum Umar abinda aka faɗa kenan a wata riwayan kuma daga cikin abinda Umar ya faɗa shine wanda ya faɗi wancan istadda alaihi alwaja'a ko galabahul waja'u wannan shi ya tabbata sayyidina Umar ya faɗa amma littafin shi abinda suke faɗi shine sayyidina Umar wai shine ya faɗi wannan a hajar din har tijani samawi har tsine masa ya saboda wannan kalma din saboda kuma sai yace yana nan wallahi a cikin sahih al-bukhari shine duk malaman suke raddi akan wannan littafi cikin littafin sa sun mahtadaitu cikin ku dai ina jin kun san littafin ai ko kuna ji da ana faɗa wani littafi sun mahtadaitu da ya rubuta to daga cikin na ban ji ba da suranci suna nan suna raba shi da turanci da ishi da irin su littafin al-muraja'at duk sun faɗi waɗannan kissoshi shi sa wannan bawan Allah wani malamin mu malam Ibrahim Ruhaili ya rubuta wani littafi akan wannan mas'alolin na da suke cikin sun mahtadaitu akan sai raddin wannan littafin da kuke gani a hannuna shi sa an dauko daga cikin sa zamu bi mu daddauki wasu abubuwan dan lokaci ba zai isa duk akan wannan mas'alar ya rubuta wajen shafi 15 ko ba zamu iya ga karanta shafi 15 a wannan lokacin ba amma na sa alamomin iya inda nake so mu bi saboda lokaci to a cikin amsar wannan magana farko abinda malami yake cewa anan shine anna sahabata ikhtalafu wa minhum man asa amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba wa akhrajahum min albayt wannan maganar ta tijani samawi shi wai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun saba masa sai ya fushi da su yace duk ku fita ya kore su da mana irin wannan karatun shi abin da zai faɗa kenan to malamai suka ce ikhtilafun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya tabbata sun saba hakika sun yi sabani amma sabanin su wani iri ne sabani ne wajen fahimtar ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangare biyu shin zafin ciwo ne ya dame shi ya faɗi wani abu na biyu shin abin da zai faɗa din nan ko abin da zai rubuta wani abu ne umarni ne wannan na wajibi ko ku ba na wajibi bane domin akwai karina ta rashin lafiya da za ta sa a fahimci cewa abin maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tilas bace ana samu wannan ko ba a samu a lokacin da yake lafiyar sa kalau yayin umarni lokacin da za a tafi yakin banu quraiza ba ya umarci sahabbai ba yake cewa la yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya salla sai a banu quraiza ma'ana a unguwar banu quraiza kada wani ya salla sai a banu quraiza sahabbai suka ji suka tafi suka kama hanya za a tafi banu quraiza suna tafiya sai sallar la'asar lokacin da ya shiga lokacin sallar la'asar ya shiga me ya faru wasu sai suka ce kun ga fa lokaci yayi mu tsaya mu salla wasu suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kada kowa ya salla sai a banu quraiza sabani ne ko ba sabani ba da suka yi sabanin nan wasu suka ce a'a tunda Allah madaukaki ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta an wajabta ta abun wajabtawa ne kuma sannan abun yi wa lokaci ita sallah kamar da Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul nisa'i to mu dai zamu tsaya anan mi sallah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine lalle dai mu isa banu quraiza kawai duk yadda zamu yi banu quraiza mu zama can zamu tafi wasu suka ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ai sallah sai a banu quraiza ko lokaci yayi mu jinkirta ta sai mun je banu quraiza wannan yana kokarin yabi nassin qur'ani wannan kuma yana kokari yabi me nassin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo gaba ɗaya suka haɗu gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sabani suke tambayar sa ya rasulullahi gashi fa abin da ya faru bai ce wannan yayi kuskure ba wannan yayi daidai duka yace shikenan duk ba laifi abin da kuka yi a shikenan wanda ya fahimci sabanin wannan saboda istihadin sa ya tuno abin da yake cikin alqur'ani bai kuskure ba kun fahimci wannan nan wanda kuma ya fahimci bin zahirin nassin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai kuskure ba to anan wuri wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya littafin alqur'ani ya ishe mu kuskure yayi da gangan da ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuta wani abu ko kuwa yana iya irin wannan istihadi Allah madauki ya gaya mana ayyuma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam madina Allah ya faɗi wannan ko bai faɗa ba a lokacin tun a batun ran arfa mun karanta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam akai masa wannan wahayi Umar ya san wannan abun ya tuno in ba kuma manta ba har ba yahudi ya tambaye shi yace ya san ran da aka yi ya san ka ashe kenan bai manta wannan ayar ba in kuma Umar bai manta wannan ayar ba ita yake tunowa cewa addini fa ya riga ya cika babu wani abu da zai zo sabo in yi wannan istihadin ya tuno alqur'ani yayi kuskure in dai wancan maganar ba kuskure bace to wannan ma ba za ta zama kuskure ba an ina fata kun gane abin da kike dan haka duk mahallin na istihadi magana ce ta cewa za a iya fahimtar wannan maganar a gefe kaza za a iya fahimtar ta kuma a gefe kaza Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yayi bayanin sababin wannan sabani yana cewa wa sababu zalika anna zalika kulluhu inma hamala alayhi al-istihad al-musawwi wa al-musawwa yace wannan sababin wannan abu da ya faru shine wannan lamari abinda za a iya daukar sa shine istihadi da ya halatta shine al-musawwag wanda ya halatta a shar'ance aka bada damar a yi shi shine ya faru a tsakanin sahabbai wal qasdu salih da kuma kikkiawan nufi da kikkiawan kuduri wa kullu mustahidin musib dukkan mutumin da ya istihadi to mai daidai ne inji malam Qurtubi ko kuma malamai su haka suke fahimtar nassoshi ba wanda zai zo ya kalli nassi da mummunan tunani da kuma mummunan manufa saboda kawai ya dage yana da gunin goshi dole sai ya tabbatar da cewa sahabbai sun yi laifi sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ahaduhuma musib ko kuma ɗaya daga cikin su yayi daidai wal akharu ghayru ma'thum ɗayan kuma shi ma ba zanubi yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mana ba idan mutum ya istihadi in ya dace da abin da yake shine daidai me zai samu ladabi in yi istihadi yin kuskure me zai samu lada daya don haka mai samun lada daya don me zaka je ka mai da shi yayi zunubi kai ba ma zunubi ba har a kafirta shi saboda wannan abu kaga akwai rashin adalci a ciki bal ma'jurun kama qarrarnahu fil usuli yace wannan mutum ne da yake ya samu lada kamar da muka tabbatar da wannan a cikin wato littafan wato usul to shi ne malam kuma sai kawo wannan magana ta banu quraiza mu kyale ta nan ba sai mun shiga ba sannan al-maziri ba al-maziri ba zayun ne wanda daga cikin malaman malikiya ne babba kuma har manya-manyan malamai a sharhin da suke yi na hadithai sukan kawo sharhin sai yana sharhi shi ma akan muslim a cikin al-mufhim na Abul Abbas al-Qurtubi shine ya kawo wancan magana Abul Abbas al-Qurtubi ne ba mai tafsiri ba mun sa akwai Abu Abdullah al-Qurtubi al-Ansari shine mai tafsiri da kuma Abu Al-Abbas al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim lima ashkala min talkhis Muslim ko kitabi Muslim to shine mai wancan magana din Maziri yana cewa ala wajhi ikhtilafihim fa qala fa in qila in an ce kaifa hasuna ikhtilafu yaya za a yi sai sabani ma a kaulihi tare da cewa eh tuni aktub lakum kitaban ya za a yi sabani wa kaifa ya'sunahu fi ma amara ya za su saba masa cikin abin da ya umarni kulna almaziri yake cewa la khilafa babu sabani anna alawamira cewa su umarni ma'ana lafuzza na umarni in suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال إن أصلها الندب ومن الوجوب إلى الندب عند من قال إن أصلها الوجوب يسي أي سير أمرني إن يفتو كو القرآن دقاء الله من أكتي كو أهديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كم من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكن سامو أمرنين دا قوان دا يكي سيوا أسل أمرني أنا أوكس أندب to akwai karinar da zai iya zuwa ta dauke shi zuwa ga wujubi ga wanda kuma yake cewa asalin umarni in aka yi shi asali abinda ake dauka shine wajibi ne to ana samun karina me malan karina ba sababi ba alama alama wani abu da yake tafe da zancen yanzu idan misali lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akan abubuwa da aka haramta da ya fadi abubuwan da za su halakar da mutum yana kwance sai ya miƙe ya zauna isha ala wa shahadatu zur wannan abun yana nuna maka muhimmancin shahadatu zur ko kuma bata da muhimmanci akwai ga yana da muhimmanci wannan karina sai na nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske yake wannan abun ba wasa a ciki to amma akwai lokacin da zai faɗi abu haka kamar labari to sai mutane su dauka ashe ba lalle ne ya zama umarni wajibi ba kila zai iya zama najibi ko dai makamancin wannan to yanzu ga karinar rashin lafiya ga jikokinsa guda biyu sun zo bai gane su ba karina ce wannan da za ta iya sa a tambayi menene ya faru ko ba karina ba ce alama ce komai zai iya faruwa za a iya tambayar irin waɗannan abubuwa don haka wannan magana ba abin damuwa ba ce ina so mu je kan tambayoyin kada lokaci ya ƙure akwai dai maganganu malamin ce me yake cewa يقتضي أن الهائلة أو أن مجنى رزية يه مجنى أكنت مقالسة من مجنى مازري يسي فلعله ظهر منه صلى الله عليه وسلم من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليه يسي لعل صحبي تنسوسك يقولن كما فهمت أفا أمفتشي وأقوي متاني ديواء لكن أكمل من ذا صلى الله عليه وسلم كما أنوك تنهر ينزو أقوي سماري duk suna tare a ɗakin akwai ƙananan yara matun daga Ibn Abbas lokacin shekararsa 13-15 ya dai rike kissan ne da ta faru sauran sahabbai ma ba su suka kawo wannan labarin inda wannan labarin wani abu ne kamar da su shi aske cewa ai shine focal point na gaba ɗaya matsalar juyin mulkin da aka yi wa Ali wai daga nan ya faru sayyidina Ali fa aqidarsu an yi abin nan fa an tabbatar da cewa shi ne khalifan nan tun kafin wannan ranar kuma ko ba haka ba a aqida su nake faɗa su aqida sun an tambaye su kafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina labarin Ghadir Khum ba sun ce Ghadir Khum ya dauko hannun sa har ya daga ba to wanda aka yi wannan yana bukata sai a rubuta in an rubuta ma karfafawa ce ai ga wancan kuma jinan nan ashe ko ba a rubuta ba ba shine abin da in ba a rubuta ba za a bata tunda wancan an riga an gama da shi an faɗe shi a lissafi irin nasu sannan kuma shi ne fa wanda su a cewarsu an yi mai iraji da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mai iraji da shi sau 120 ana mai iraji ana zuwa da shi gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah na cewa to ka kula fa in ka mutu Ali ne khalifa bayan ka sau 120 ana gaya masa wannan a littafin shi a abin da suke rubutawa kenan to wanda aka yi masa wannan akwai bukatar ranar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rubuta littafi sai rubuta takardar akai ai ko bai rubuta takardar nan ba yanzu sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka yi mai iraji aka wajabta mana sallah ai sau ɗaya aka yi mai irajin nan amma ga shi har yau muna sallah an dauke ta a matsayin wajibi to ya abin da aka yi sau 120 aka je aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin da aka zo aka sa Annabi Yunus cikin kifi ya hade shi wai saboda yayi kokonto Annabi Yunus kifin da ya hade shi dalilin hadiye shi wai in ji su a littafin shi'a shine an tambaye Annabi Yunus wane ne khalifa bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo a ƙarshen zamanin nan wai sai ya taraddudi bai tabbatar wa Ali ba shine kifi ya hade shi in ji su fa su yadda suke faɗi. To idan Allah in wannan matsala tana da wannan girman, akwai buƙatar sai an rubuta takarda akan ta? Babu buƙata. Kamar yadda ba a rubuta mana takarda akan sallah ba, da baki aka faɗa Allah mudan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Mi'raj ya ce Allah ya wajabta mana sallah kuma aka ɗauka. Kuma yanzu na zancen, don haka wannan maganganun duk ba haka bane. Abu na gaba, yawo shine wannan malam maziri yake cewa la'alla su da suke zaune a wurin sun ga wata alama da cewa wannan abun ba wajibi bane, kuma wannan abun yakan auku a irin wannan, kamar da muka bada misali da wancan tafiya ta Banu Qurayza. Bal ja'alahu ila takhayyirihim, ya sanya shi ne zuwa ga zaben su. Fakhtalafa ikhtiyaruhum, sai zaben nasu sai ya sabani, ma'ana suka yi sabani akan me za su zaba. Su sun fahimci abun ba wajibi bane, amma ganin ko garin su zabi guda daya sai suka yi sabani. To shi wannan sabanin ne baya so sai ya ce ku fita, ba maganar wai sun hana shi ba. Sabani akan sa bayan ba shi da lafiya shi ne ya ce ku fita ku bani wuri in samu hutu. Kuma wannan ya kara tabbatar da cewa a halin da yake ciki yana buƙatar ya huta. Kun fahimci wannan nan tun? Wannan shi ne maganar da malamai cewa huwa yadullu ala ruju'ihim ila al-istihadi ash-shar'iyyati fi ash-shar'iyyati, wannan kuma yana nuni zuwa ga cewa sun yi istihadi ne a cikin ash-shar'iyyati, cikin abubuwan da ya halatta a cikin lamuran shari'a, lamura na fiqhu, wanda dama kuma mas'ala ne na mas'aloli ne na istihadi, ba mas'ala ce ta aqida a wannan gefen yadda za a ce ba za a iya istihadi a cikin su ba. Fa adda Umar istihaduhu ila al-imtina'i min hadha, shi yasa sayyidina Umar istihadin da yayi shine a dakatar da wannan, kar a yi, kar a damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala'alahu istalwaha anna dhalika minhu sallallahu alaihi wasallam sadara min ghairi qasdin ilayhi jazimi, la'alla abinda ya bayyana ga Umar, abinda ya bayyana shine istalwaha, abinda ya bayyana ya dan bayyana gare shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da nufi ya umarci wannan umarni da ya cewa a kawo masa abun rubutu ba. Sannan wani abu har yanzu da malaman suka ambata, waɗanda suke wannan wuri da waye da waye? Ina ji mai wannan magana sahabbai ne da yawa, kuma ya tabbata akwai Aliyu a wurin radiyallahu ta'ala anhu, akwai sauran, akwai Haddasu Abbas da suna wuri. Abdullahi dan Abbas a matsayinsa na dan baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma yana cikin Ali Bayt, shi ya rawaito mana ma wannan hadisin. Idan da akwai wata mummunar fahimta abun sai kamata aji, bai faɗi wannan abun da wata mummunar fahimta ba. Kamar da kuma yannan nan ambata mana, sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana wurin nan akai, yana wuri lokacin da aka yi sabanin nan gaba ɗaya da shi aka fita gaba ɗaya. Idan shi da yake wurin da sabanin ra'ayinsa ya saba ma sauran sahabbai, da sai ya je ya ɗauko wannan abun rubutu da alƙalami ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai banda wannan ma ya tabbata a wurin al-Imam Ahmad da al-Baihaqi sun rawaito cewa akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya yana kwance sa ta rasuwa, sayyidina Ali ya zo wurin sa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka dauko min takarda da alƙalami zan rubuta wani abu. Ya kama hanya sai ce yana tsoron kada kafin ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai ce ya rasulullahi ni zan haddace komai, faɗa min zan rike. Shi ne sai ya gaya masa, cikin abin da ya gaya masa kuma shi ne abubuwan da ya magana akan sallah, ya ce usikum bis salati, ina umartaku da sallah, wazzaka da kuma zakka, wa ma malakat aymanukum, da kuma ku kula da bayi da suke hannayenku. Wannan Ahmad da Baihaqi sun rawaito wannan riwaya cewa Aliyu shi ga abin da aka gaya masa, an ce je ka kawo takardar, ya ce a'a ba sai na kawo ba zan iya haddacewa ya rasulullahi, gaya min zan rike. Kuma in ya ce ba sai ya kawo ba yana tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu, idan rashin kawo takardar sabani ne to shi ma ya saba, ko ba haka bane? Sannan kuma da aka tashi gaya masa, ya ce a gaya masa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya gaya masa, da ya tashi gaya masa me ya gaya masa? Sallah, zakka, a kula da bayi, kar a zalunce su. Su kuma abin da shi a suke faɗi a littafansu shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake so ya rubuta, ko kun san shi abin da yake so ya rubuta shi ne wanda zai zama khalifa a bayana shi ne Aliyu, abinda suke zai rubuta kenan, in ji a fasara su. Tare da cewa mabiya sunna su suka fi cancantar wannan da'awar, domin me? domin akwai hadisi ingantattu har yanzu da cikin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Aisha je ki kira dan uwanki Abdurrahman ku zo zan rubuta muku takarda zan rubuta muku takarda domin kada wani mai buri ya buri kada wani mai magana ya wata magana har wannan nasu haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hatta la yatamanna yanna mutamannin wala yaqulu qa'ilu kada wani mai buri ya buri kada kuma wani mai magana ma ya zo ya magana zan rubuta takarda in ba ku sai daga baya ma ya ce kai kuma bari wa ya'aballahu wal mu'minuna illa ababakr yace Allah da mu'minai ba za su yi wani zabi ba in ba abubakar ba yanzu wane ne yafi karfin ya samu abu rikewa irin ahli sunna akan wannan zance ai magana abubakar ita ce ma tafi bayyana shi sa al-imam al-hakim arwayasa ya ruwato lokacin da aka yi wannan abu juya ma yi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sabanin da yace su fita sai suka fita ya juya kiyasa ya kalli wani wuri daban daga baya sai ya juyo sai yake cewa wa ya'aballahu wal mu'minuna illa ababakar kaga kenan ashe in akwai mai cewa abinda zai rubuta akan khalifanci ne kuma akan abubakar ne to wannan riwaya ta fita maka masa an mun fahimci wannan abu ma'ana ahlus sunna suke ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine ya cancanci khalifanci gurgurdan yadda sahabbai suka ittifaki a tsakanin su daga baya wannan dalilin ya fi karfafa wannan abu to amma da yake abinda su waɗannan mutane suke so daban da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so da kuma abinda shine zai tabbatar da addini to sai ga duk waɗannan abubuwan amma an tsaya ma'ana rigima akan su mun dai wannan magana mun kuma ta ba cancan farkon karatun mu na minhajus sunna dangane da abin da ya shafi khalifancin sayyidina Abubakar da nasi ya tabbata ko ba da nasi ba duk waɗannan abubuwan malam ibnu taymiya ya kawo su ya tattauna akan su banda wannan kissar sulhun hudaybiyya ita ma tana cikin abubuwan da malamai suke kawo an in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni sahabbai sun ki bi ko kamar da shi a suke so su fadi sahabbai sun ki bin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo takarda an ki to mu koma kissar me ya faru a sulhun hudaybiyya da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a goge Muhammadur Rasulullah yace Ali ya goge da hannunsa wannan zan karanto ta daga Biharul Anwar ba da littafin sunna ba littafin sunna da ma mun san wannan kissar haka take ko yawa Biharul Anwar juz'in sa na 20 gashi a hannuna na malam majlisi babban malamin shi'a mai suna Muhammad Baqir Al-Majlisi shafin sa na 333 ya kawo wannan kissa bayan ya ce fa qala da'uni atihi fa qalu i'tihi falamma ashrafa alaihim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha mikraz wa huwa rajulun fajir faja'ala yukallimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa yukallimuhu id ja'a suhayl ibn amr to daga nan zan fara saboda kissa tana da tsawo yace faja'a id ja'a suhayl ibn amr sai ga suhayl ibn amr fa qala sai yace qad sahala Allahu alaikum amrakum Allah ya sauƙaƙe muku lamarinku da zuwan Suhail ibn Amr. Fa qala sai yace uktub bainana wa bainaka kitaban rubuta takarda tsakanin mu da kai ta yarjejeniya. Fa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Kuna ji? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Fa qala lahu sai yace da shi uktub bismillahir rahmanir rahim. Yace rubuta bismillahir rahmanir rahim fa qala suhailun sai suhailun yace amma ar-rahman fa wallahi ma adri ma huwa ar-rahman dai mu wallahi ne ba musalli ar-rahman ba walakin uktub mu abinda muka yadda ka rubuta shine bismika allahumma kai abinda an rubuta kenan wannan mun san sunan Allah amma ba mu san ar-rahman ba fa qala al-muslimun sai musulmi suka ce allahu allah Allah ne la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim Allah ne ar-rahman don haka mu ba za mu rubuta ba sai bismillahir rahmanir rahim fa qala an-nabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace uktub bismika allahumma rubuta bismika allahumma din aka kyale bismillahir rahmanir rahim da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta hadha ma qada alaihi muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ka rubuta wannan wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci yarjejeniya da shi ne hukunci in an ce qada akwai mufa'ala a ciki ko ta bangare biyu ma'ana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sun yi hukunci akan kaza ma'ana yarjejeniya tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da quraishawa fa qala suhailu sai suhailu yace law kunna na'lamu annaka rasulullahi ma sadadnaka anil baiti ai da mun san ba mun yadda kai manzo ne da ba mu hana ka shigowa dakin Allah ba wala qatalnaka kuma da bamu yake ka ba da mun yadda kai manzo ne babu wannan magana ma gaba daya walakin mu abinda zaka rubuta uktub muhammad ibn abdullah rubuta muhammad ibn abdullah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la rasulullah wa in kadzabtumuni ni ko manzo Allah ne ko kun kare ta ni ni manzo ne na Allah thumma qala li ali sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ali umhu rasulullah goge رسول الله إنا فقال سي علي ويسي يا رسول الله إن يدي لا تنطلق يمحو اسمك من النبوة سون هنونا بذي موتا يموتا يدي يبوغي سونك دقاء النبسي انتي مكا كيبا النبي بني نبا دنقو جوانا أبو با فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم يكربا يبوغي ثم قال سيسي اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله تو ga tambaya ne yanzu wannan daga ina ga riwaya ga maganar aliyun ga inda take da yake cewa inna yadi la tantaliqu bimahwi ismika min an-nubuwati daga littafin shi'a mai suna biharul anwar wannan mai juz'i 110 din nan to wannan na 20 ne a shafin sa na 333 sai ka rike kai da ruwa take to yanzu wannan magana Ali sallallahu alaihi wasallam ya umarni ko bai umarni ba Ali yayi da'a ko bai da'a ba bai ba me yasa bai yi ba kishin sa ga addini ko sayyidina Umar me yasa ba za a bashi wacce fasarar ba ce shi ma kishin sa ga abi iya qur'ani kishin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya a tausaya masa shi yasa yayi wannan in an bada wannan fassarar anan dan me sayyidina Umar ba za a bashi wacce fassarar ba a can inda wannan abu ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa abu rubutu kuma jana nan jan Allah ya sauke to saboda lokacin ya kure ga wasu daga cikin tambayoyin da malamai suke amma dai akwai wasu matsalolin suna da dama dai duk masu fa'ida ne ya kamata a sai wannan matsalar an mata wani darasi na musamman amma dai na san za ku iya samun waɗannan littafai insha Allah ku karanta akwai maganganun da malamin ya kawo dangane da abin da na ambata na a kira Abubakar za a rubuta masa littafi ai takarda da sauransu sannan ya magana akan wancan masha Allahu fahajar ya kawo dai maganganun malamai gaskiya masu kima da muhimmanci amma dai yadda muka yi awa ɗayan ba za ta ishe mu ba kuma ba lalle ne sai mun tsaya akan wannan ba mu ci gaba da darasin mu nasira amma ga waɗannan tambayoyi da malamai suka yi na turo wasu daga ciki da zai taimaka inna ma arada kitabatahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya rubuta din nan menene shi wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa takarda da alƙalami zai rubuta shin wani abu ne wanda idan ba a fade shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi masa hukuncin cewa bai isar da manzanci ba idan fa bai fada ba to bai isar da manzanci ba in har maganar khalifancin Aliyu ne ake sa ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rubuta Ali radiyallahu ta'ala an in shine abin da ake so ya rubuta kuma bai rubuta ba to menene matsayin khalifancin Aliyu radiyallahu ta'ala anhu musamman a wurin Shi'a matsala ce karama ilimin tafiqihu kaman alwala da sallah a wurin shi'a farukunin addini ne duk wanda bai yadda da Aliyu shine khalifa ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne fa to in wannan lamari harkar kafircin nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai rubuta ba ashe kenan an bar babban rukunin addini wanda a wurin su ya fi la ilaha illallah muhimmanci magana cewa Aliyu ne khalifa ya fi la ilaha illallah muhimmanci in wannan abun haka yake to ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu bai rubutu akan Aliyu shine khalifa ba kuma wanda wannan matsalar ta fi komai muhimmanci an isar da manzanci ko ba isar ba a wannan kaulin ba isar da manzanci ba ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai gama isar da manzanci ba wannan tuhuma ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya tabbata cewa abin da yake so ya rubuta din nan samsam ba wani abu ne wajibi wanda in babu shi ba za a yi ba sannan kuma kar mu manta har yanzu ran yaushe ne aka yi wannan abu inda kuna bin isan ran alhamis annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an yi wannan abu a take ma a wurin yayi magana sallah zakka wa ma malakat aymanukum ko bayan wannan kuma ya kwana washe gari juma'a ko juma'an nan har ya iya fitowa ya zauna kan minbari har ya faɗi wani abu kuma bai faɗi wancan abun da sai ya ce jiya kun ki kawo mun takarda da biro in rubuta wani abu to yanzu na samu sauki bari in ga muku da bakina ya zancan wani abu daban babu wannan a ciki ran asabar ma yana nan da ransa ran lahadi ma yana nan da ransa ya faɗi wasu abubuwan duk bai faɗi wannan ba ran litinin kafin azahar Allah ya karɓi ransa ran 12 ga watan Rabiul Awwal ashe in magana ce da za ku karanta da idan hagu a zo a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun saba masa sun ki kawo abu to inda abin nan wani abu ne da Allah ya umarce shi tilasa faɗa to da ya faɗe shi ran juma'a da ya faɗa ran asabar lokacin ma da yake ba jama'a da yawa da sai ya faɗi wannan abun in kun ce jiwun mulki aka yi aka zo aka razana shi aka hana shi haka suke cewa razana shi aka zo aka hana shi aka yi masa waye zai razana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wani dan adam ya razana shi wane ne Umar in kana zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har za a ce manzon Allah ya ji tsoro ya kasa rubuta Ali ne khalifa ya ji tsoro saboda su kullum abin da suke so su suranta musamman in irin wannan tijani sama wannan shugaban makaratan yana maganganu sai ka dauka babu wani mutum da yake abun tsoro a duniya irin sahabbai in tashin hankali ne in juyin mulki ne azzalimai ne sun yi kazalika haka suke suranta su sun fi karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sun hana shi ya rubuta Ali ne khalifa in wannan magana haka take ya jama'a ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai isar da manzanci ba ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu to ya rasu kenan bai rubuta wannan abu ba ashe zancan an rubuta ko an fada azdiruhum bi ya tashi ya zama tatsuniya ko ba haka bane in ana da wancan to ashe ba buƙatar wannan ashe kenan ku ga wannan ya nuna mana magana sai kawai ta abilittafai ana kakkarumo abin da zai zama suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba ban da wannan mun yi magana akan sabaninsu sabani na istihadi wannan ba sai mun koma kansa ba da maganar hajar ba magana ce ta abin nan ba ta shakka ce da istinkari cewa ai ba rashin ba maganar cakudaddiyar magana yake marar wanda ba za a fahimce ta ba ku tambaye shi mana wanda ku tambaye ni kun ga ba tuhuma yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a tuhumar mutanen yake da suke wannan magana cewa dan me za ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya magana ba a tambaye shi mamma yake nufi shine ma'anan a hajar din da suka zo suka dora wannan hukunci akan Umar akan sa sannan babu wani daga cikin wanda suke wannan wuri da ya inkarin wannan kalmar ko daga Umar ko ba daga Umar ba ma'ana akwai wani a wurin da yace haba Umar dan me zaka tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ciwo yayi masa tsanani har ba zai iya magana ba a wurin ba wanda ya faɗi wannan zance alal aqalla babu wanda ya ruwaito wannan magana ashe sai daga baya za a samu wasu mutane da suka fi dukkan wanda suke wurin sun fi Aliyu hankali sun fi Abbas hankali sun fi duk ahlul baitin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali har suka gano Umar bai kyauta ba su Aliyu suna wurin ba su ga Umar cewa baka kyauta ba dan me zaka faɗi wannan kalma a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun bai tuna abun ya kamata idan abun kuskure ne a fara tuhumar sa tun a lokacin da shi sayyidina Umar ya faɗi wannan magana in shi din ne ya faɗa ga Abdullahi ibn Abbas shi ma daga cikin ahlul baiti kuma yana cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na hakika da ya kamata a ce maganar ma da yi akan wannan lafazin ne sai ce kai ya za a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar hajar duk ba su kawo wannan ba saboda duk wanda yake wurin abin da ya fahimta in ma an faɗi wannan kalmar magana ce ta tausayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ba shi da lafiya za a zo a dame shi shi Ibnu Abbas kun ga a ina akan me ya mai da maganar sa da yake cewa ar-raziya kullar raziya ba akan wannan kalmar bane akan me akan sabani sabanin da suka yi har ya jawo ba a rubuta abin ba shine yadda sayyida ibnu abbas har yake wacce magana sannan kuma mun yi magana akan dama manzon allah sallallahu alaihi wasallam maganganun sa a babinin zazzabin sa na mutum biyu ne shi yasa har ya zama wannan abin da kuma na kawo mana wannan magana dinan ma dai tambayoyin na riga na ambace su a cikin abin da na so in kawo kuma dama gashi lokaci yayi musamman wannan riwaya ta Ahmad da kuma Baihaqi dangane da Aliyu radiyallahu ta'ala kuma riwaya ce sahihiya Aliyu ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace kawo takarda rubuta mana kun ganin shi kadai ne ma shi kadai kuma bai kawo din ba amma mun ba za mu fassara cewa Aliyu ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kwadayin sa ne yana kwadayi yana tsoron in ya tafi kafin ya dawo ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita sai ce ya rasulullahi ni duk abin da ka faɗa zan iya haddacewa ka gaya min zan rike shine kuma a lokacin tunda kun ga shi kadai ne ba a samu sabani ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya masa ma'ana kenan ashe zamu iya cewa sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya faɗa din a wannan wuri an faɗe shi menene shi gashi akhraja ahmad wal baihaqi an ali daga ali qala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarani ugini fa amarani sai ya umarce ni nan bai sai fa amarana ba mu gaba dai ba sai ya umarce ni ni kadai an atihu bi tabqin yaktubu fihi in kawo masa wani faifai da zai rubutu akan sa wani dan falle abin da za a rubutu akai zai rubuta ma la tadullu ummatuhu min ba'dihi wani abu da al'umma sa ba za su saba ba bayan sa qala sai yace فخشيت ان يموت قبل ان اتيه بالكتاب sai naji tsoron kada ya mutu kafin in kawo masa wannan abin rubutu fa qultu sai nace ya rasulullah inni ahfadu wa a'i ni zan haddace kuma zan kiyaye fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace usikum bis salati ina muku wasiya da sallah waz zakati da zakka wa ma malakat aymanukum kuma ku kiyaye ku kula da bayinku kar ku zalunce su shikenan wannan wuri yanzu me zaka faɗa kan wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa a kawo takarda Aliyu ya kawo bai kawo ba yayi roko a gaya masa an gaya masa to kurin us magana ta kare kuma haka ba akwai ne yanzu kuma da za a tattauna dan ne ba za mu dauki cewa wannan maganar dama ita ce waccan ba in ba dan ana neman laifin sahabbai ba dan me za a zo a ce ai so ake so yake ya rubuta Aliyu ne khalifa suka hana shi musamman Umar dama sarkin laifi a wurin su na eh dama shi ne babban laifin nasa dama shi ne babban laifin nasa duk ake ta waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa wannan yana cikin manyan waɗanda za su samu lada a gun Allah insha Allah har yanzu duk abin da aka yi in aka tashi zanga-zanga babban abin da ake faɗa a yanzu ba kun gama Umar amma yanzu duk abin da za a yi ka je Iran ka gani in dai za a yi zanga-zanga sai an ce la'anatullahi ala Umar dai za a kira Umar ya Umar la'anaka Allah haka wannan a matsayin ibada haka take a gun masu wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya shiryar Allah ya shiryar dole mu tsaya nan insha Allah wani lokaci din a cikin darussa da nasan nan Minhajul Sunna duk waɗannan abubuwan wasu ma daga ciki sun riga sun bayyana inda ƙari kuma insha Allah za su iya zuwa wani lokaci darasin mu na gaba za mu koma cikin littafin mu na Ar-Rahiqul Maktum mu ji ƙarashin kwanakin da suka rige kafin rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya faɗa menene kuma aka aikata da kuma abin da za mu ɗauka na darasi a ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu lokaci ya ƙure kwarkwata dole mu tsaya nan wa sallallahu wasallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga wani ya cewa dan Allah malam menene matsayin dan shi a addinin musulunci to shin ya kamata menene me aka rubuta ne rubutun fensir ne shin ya kafurta ne ko kuwa yana aikata kaba'ira ne sannan idan ina aikata aqidar shi'a na so in sali ko na so in bari sakamakon gane gaskiya yaya kamata na aikata ko ne yi Allah ya saka wa malam da alheri to aqida kowace aqida nau'i nau'i ce aqidu da muke karanta ne yanzu kuna gani abin da muke karanta daga cikin littafai na malaman sunna da shi an gaba daya da suke bayyana wa da kansu zamu ga cewa aqida ta shi'a an gina ta akan menene abin da yafi muhimmanci a wurin su dai duk da cewa sun imani da Allah akwai shi sannan sun imani da ma'adi cewa akwai tashin alkiyama da manzanni da kuma abin da ya shafi imani da kaddara da sauransu duk da yake dai suna kan aqidar mu'tazilawa dangane da abin da ya shafi kaddara haka kuma suna kan aqidar mu'tazilawa da jahmiya dangane da imani da sifofin Allah ba sa tabbatar da su akwai aqidun da suka kebanta da su wanda duk duniya masu cikin masu kallon gabar su ce Allahu Akbar babu waɗanda suke da wannan aqidu ban da shi'a daga ciki akwai itikadin rukuniyar maganar imamanci imamancin kuma suna nufin imamancin Ali radiyallahu ta'ala anhu da ƴaƴansa jikokinsa cewa wajibi ne mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yadda da cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan in an ce mubasharatan ana nufin immediately ba kowa a tsakani kada Abubakar ya shigo kada Umar ya shigo kada Uthman ya shigo shigar Abubakar shigar Umar shigar Uthman daga Abubakar din daga Umar din daga Uthman din saban Allah ne zalunci ne kafirai ne su saboda yadda su da wannan hukunci ga kuma duk mutumin da ya yadda cewa su din shugabanni ne na gaske to shi ba kafiri ne wannan ita ce aqidar Shi'a duk mai Shi'a kuma ya yadda da wannan sai da yankari ya zai maka to wannan maganar kuma waɗannan bayan Allah da Allah madaukaki ya ba mu labari a Qur'ani ya yadda da su ya yadda da cewa ƴan aljanna ne to duk mutumin da ya hukunci da kafircin su ya kafirta mun ji wannan abu duk mutumin da aqidarsa ita ce sahabbai kafirai ne to kafiri ne kafan domin ƙareta alqur'ani zagi na sahabbai ta bangaren wani abu na cin mutunci in bai kai ga kafirtawa ba shine malamai suka ce za a yi mutum ladabi a yi masa bulala a hukuncin shari'a amma in ya kai ga cewa kafirai ne to ƙareta alqur'ani ne ya zama kafiri banda abin da ya shafi sauran aqidu akwai aqidu da yawa na shirka da kafirci a cikin harkar Shi'a da yawa itikadin tafwidi suna da wannan aqidar ta tafwidi musamman wasu daga cikin malaman su musamman akhbariyun daga cikin su sun yadda da riwayoyi da suka zo a cikin littafan su cewa Allah madaukaki ba shine ma ya halicci sama da ƙasa ba ya fawwala wa Fatima ne ya zauna ya huta ita ta halicci sama da ƙasa da sauran dan adam wani akwai wannan aqidar a wurin wasu daga cikin su ko da ba dukan su ba kun ga wannan aqidar mai cece kafirci aqidu dai da yawa suna nan aqidar tsina aqidar taqiyya wasu sun kai kafirci wasu ba su kai kafirci ba amma duk mutumin da zai kafirta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne qat'an yau don haka ya danganta abinda malamai suke faɗa dangane da wannan hukunci shine duk wanda a cikin Shi'a ya kai ga yadda da kafirta sahabbai ko yana bautawa Ali ko Husaini in musifa ta same shi yace ya Husaini ko ya Ali to duk wannan kafirci ne mun ga wannan abun don haka akwai kafircin a ciki akwai abin da bai kai kafircin ba wanda a farko-farkon abin yake bai ma fahimci me ake a Shi'a ba bai sani ba kuma bai kai ga wannan aqidar kafircin ba to ba za ka kafirta shi ba wanda ko ya kai ga wannan to kafirci ne don haka a cikin aqidun akwai kafirci akwai kuma abin da ba kafircin ba ya danganci menene mutum yake kai haka ba ko malamai da aka tambaye su ba kalma ɗaya bace cewa duk mai Shi'a kaza amma tun da sun san akwai waɗannan hukunce-hukuncen za su ce me aqidar da ta kai shi ga cewa kaza da kaza to ya kafirta wanda kuma kawai a shi yana tsammanin san ahlul baiti shine Shi'a kuma wannan kawai yake yana tsammanin iya wannan ne bai kai ga yayin zulfi a cikin abun ba to ba za ka kafirta shi ba mun fahimci abin wannan shine tafsirin da malamai suke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da duk wanda ya karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tuba ya bi yawa in mutum yana so ya tuba ai ba wani abu ne dama mutum yana da la ilaha illallah ko ba haka bane in ya san yayi taba wani abu na kafirci dama zai tuba ko ya ci gaba da gyara abubuwansa yau ba sai ya je an masa wani wankan tsarki an sake suna da rago wannan duk babu wani abu ya koma ya karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika halattar darasin malamai yana tambaya kuma yaji girman alqur'ani yaji girman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsorata cewa zai tsaya gaban ubangiji Allah zai tambaye shi me ya hada shi da Umar ya tsine masa me ya hada shi duk wannan abu sai an tambaye mutum Allah ba zai barka ba haka kawai saboda su wadannan aqidu sun gina su ne akan wani pretext akan wani tsammanin cewa wadannan sahabbai abokan gaba ne ga ahli baiti saboda riwayoyi na tarihi nan da suka samu ya kamata a tuhumi wadannan riwayoyin tarihi da za su sa ka ka fidda wanda Allah ya ce masa dan aljanna a cikin alqur'ani kai kuma ran tashin alkiyama ka zo gaban ubangiji Allah ya tambaye ka me yasa kai kaza ai ya kamata a ce ka tafi da wani shiri ko ba haka bane kuma wata kisa da wani yake bayarwa kwanan nan nake faɗa aina ne ko ko ba nan na faɗe ta ba kwanan nan ina jin a dutse ne ko wai musulmi ne yake hira da wata mata a kwanan nan ne fazancen gaske ne wajen irin surutun da ake akan musulunci kwanan nan a turai da amerika da ina ne ana sukan musulmi cewa da musulunci tashin hankali ne kaza da kaza da kaza shine sai yake bayani akan me ya asalin musulunci sai wata mata ko yar brazil ce ko yar abin nan manta yadda kisa take sai take cewa ni ba ruwa na ma da cewa ni ban ma yadda da Allah ba ko ita ta huta duk wannan rikicin ma wai duk wannan rikicin ma ana addinin daidai ko ba ai tace ita da bata ma yadda akwai Allah ba to shine sai shi musulmi yake ce mata amma ni zan baki shawara yanzu me kike gani akwai mutuwa ko babu tace akwai mutuwa tace to yanzu sai ya ce mata in kika mutu yanzu in kika wata rana sai ya bayyana cewa akwai Allah din bayan kin mutu za ki mutu to kuma bayan kin mutu in hakan ya zo kamar da mu muka yadda cewa akwai ranar da za a tada mutane kuma Allah zai tada mutane ya tsaye da su a gabansa in wannan abun ya tabbata gaske cewa akwai Allah ke kuma kin mutu ba ki yadda da shi ba da ki je ki samu kanki a wannan halin da yanzu ki yadda akwai shi yadda probability shine in ya zo cewa kuma babu din shi kenan kin je ba kin huta in kuma akwai shi kin zo kenan kin samu sauki to sai ce wanne zaki zaba sai ta ce gaskiya kan in ban yadda da shi ba kuma na mutu na hadu da shi I'll be in trouble to wannan haka ne ya kamata mutum ya san cewa yaqinan zai hadu da Allah in ka hadu da Allah ko Allah zai tambaye ka me ya imanin ka dangane da me ya sa me ya kai ka me ya hada ka da Abubakar Abubakar baka nan lokacin da ya rayu ko baka nan yayin zaluncin da kake cewa yayi Umar baka nan yayin abin da kake cewa yayi to haka ka shirya gaya wa Allah madaukake me ya sa kai masa wannan abu in yaro karami zaka zalunce shi a nan duniya danka in kai masa abin da ba daidai ba Allah zai tambaye ka to ballantana waɗanda suka yi wa musulunci irin wannan aiki ko baka yadda sun yi ba ka shirya dai zaka je gun Allah kuma Allah zai tambaye ka wannan kuma ya isa ko shi kadai ka shirya wa Allah madaukaki amsar da zaka bashi akan abinda mu muna da yaqinin ya faɗa a Qur'ani cewa sahabban yan aljanna ne dalilin da zai sa su fita daga wannan musulunci har a ce musu kafirai yana buƙatar wani yaqinin da ya kai alqur'ani girma ruwayar tarihi kuma ta kai alqur'ani girma ba don haka ka gina wannan abun sai ka shirya mai zaka ga ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kyauta barakallahu